Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Juma'a, kungiyar Taliban mai kishin Islama ta bi sawun masu suka a Burtaniya, inda suka yi Allah wadai da Rima Hari da ya amince da daukar alhakin kashe mutane 22 a Afghanistan lokacin da yake aiki a matsayin matukin jirgi mai saukar ungulu na soja a can kasar. Yariman na Burtaniya ya bayyana hakan ne a cikin littafin sa da ke tafe da ya masa suna Spare. Yana mai cewa sojojin sun horar da shi ne don ya kalli 'yan kungiyar Taliban masu tada kayar baya a matsayin ba 'yan adam ba, a maimakon haka yana daukar su a matsayin wani wasan dara ne da ake neman kawar da su. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Taliban Abdul Kahar Balki ya yitar da batun da Hari ya bayyana. An rawato Hari yana faɗa cewa mutuwar mutane 25 ba alƙaloma ba ne da nake alfahari da su, amma kuma ba ni jin kunya da haka. Rundunar sojojin haɗin kai ta Siriya ta SDF a takaice a jagorancin Kurdawa ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta kama sama da mutane 100 da ake zargin su a cikin kwanaki na 8 na yaƙi da ƙungiyoyin 'yan bindigan IS. A makon da ya gabata ne rundunar mai jagorancin Kurdawa ta kaddamar da wani aiki da ta yi wa suna Al Jazeera Thunderbolt, bayan dakile wani yunkurin IS na kwato mayakansu a gidan yari a Raqqa, wani wuri da a baya ƙungiyar 'yan jihadin ke rike da shi a Siriya. Kurdawan Siriya na neman jaddada ƙimarsu a matsayinsu na masu ƙawance da ƙasashen yammacin duniya a yakin da suke yi da ƙungiyar IS a daidai lokacin da ƙawar NATO Turkiya take barazanar ƙaddamar da wani sabon hari ta kan iyakar ƙasar da ke ƙarƙashin ikon Kurdawa. Yayin wannan aiki da kai farmakin, sojojinmu sun kama 'yan ta'adda da ake neman su ruwa a Jallo da wasu miyagu da yawansu ya kai 154, a cewar sanarwar rundunar ta SDF. Sanarwar ta kara da cewa mutanen sun hada da wasu 102 da ake zargin 'yan ISIS ne na gidan yari, da kuma wasu 27 da ake zargin su da kai musu kaya ko kuma yada manufofinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sanar a jiya Juma'a cewa Amurka za ta bayar da wani shirin tallafin soja na sama da dala biliyan 3 ga ƙasar Ukraine da sauran ƙasashe da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ya shafa. Gudunmuwar sojan za ta iya taimakawa sojojin Ukraine su canza ƙwarin gwiwansu a fagen daga, inji mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurkan Laura Cooper tana faɗa wa manema labarai na Pentagon. A yayin taron manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wakilin muryar Amurka akan harkokin tsaron ƙasa Jeff Seldin ya rawaito jama'an Amurka sun yi gargaɗi cewa ba su ga wata hujja da Putin zai sassauta yunkurinsa na kwace ikon Ukraine ba, sun kuma nuna shakku akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na Rasha. Jiya Juma'a, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China ta bayyana adawarta ga martanin ƙasashen duniya da kuma sukar lamiri game da sake ɓarkewar cutar COVID-19, tana mai cewa an yi hasashen lamarin kuma an shawo kansa. An ƙara samun damuwa daga ƙasashen duniya akan ɓarkewar COVID-19 a China cikin wannan lokaci, lamarin da ya biyo bayan matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka kwatsam a watan jiya na ɗage dokokin kariya da ake ganin shi ne mafi tsanani a duniya. A wannan mako, Amurka ta bi sawun Burtaniya da Faransa da Canada da Koriya ta Kudu da Spain da kuma Qatar wurin ɗora wasu dokoki akan matafiya daga ƙasar China su nuna shaidar gwajin cutar kafin a ba su damar shiga ƙasashen. Jami'an ƙungiyar Tarayyar Turai su ma suna nazarin ɗaukar irin wannan mataki a wannan mako. Ma'aikatar tsaron ƙasa a Sudan ta Kudu ta tsare 'yan jarida guda 6 da suke aiki a kafar yaɗa labaran ƙasar ta SSBC, a cewar ƙungiyar 'yan jaridan ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Niger. To madalla, biyo bayan yadda dimbin mayakan Boko Haram ke ci gaba da yin saranda a kasashen yankin tafkin Chadi, a Najeriya dubban dubatan 'yan ta'adda ne suka mika wuya. A halin da ake ciki can ma a jamhuriyar Niger, 'yan ta'addan na ci gaba da mika wuya ga mahukunta. Har ma kashin farko na waɗanda suka mika wuya ɗin sun kammala samun horo. Wakilinmu da ke jihar Difa, Abubakar Isa, ya shirya mana wannan rahoto dangane da tubabbin mayakan na Boko Haram.
A dai ranar 28 ga watan Desamba na shekarar 2017 ne hukumomin jamhuriyar Niger suka fara sa kira ga mayakan Boko Haram na ganin sun ajiye makamansu tare kuma da mika wuya ga hukumomin kasar domin samun wata kulawa ta musamman a cibiyar Jara Halinka da hukumomi na Niger suka kafa a garin Gudumariya da ke cikin jihar Difa. Kawai yanzu dai tubabbin 'yan Boko Haram 500 ne suka mika wuya, suka kuma kammala samun horo kan darussan rayuwa da kuma ayyukan hannu a wannan cibiyar. Muhammadu Bulama mamba ne a komiti na musamman da hukumomin Niger suka kafa domin karbar tubabbin 'yan Boko Haram din.
Wannan mutane 'yan uwanmu ko yayu mukanninmu wanda Allah ya jarabce su da wannan abu, sun suka ta yi abun sun gani bai kamata ba, sun kawo kansu kenan da farko gwamnati ne zai amshe su kuma zai kai su inda kankin da aka yi za musu formation ki kuma duka kowa aikin da shi ya so shi ne zai karanta musu ko aikin walda ne ko na wani ayyuka dai aikin da su suka sa kansu kenan. Daga can sun kare suka kawo mu tarbiyyarsu za mu kai su wajen uwaye danginsu. Kenan za mu gaya musu wannan dan uwanmu ne, yan uwanmu ne, Allah ne ya jarabce su kuma gashi nan kuma sun yi tunani sun koma. Ai hakuri da su, su zamna kamar yanda komai ba su yi ba, na da haka nan ne su zama guri mutum da yene kuma su ma da kansu abinda za mu gaya musu, su saki jikinsu abinda Allah ka wannan Allah ne ya jarabce su, sun je kuma sun ni lissai sun komo su saki jikinsu mu yi aiki muna tare da su kuma wannan abubuwan nan da mu zamu yi shine kada abin da zamu yi sakanin yaran nan da uwayensu.
To yaya tubabbin 'yan Boko Haram din ke gudanar da rayuwarsu a cikin al'umma bayan sallamarsu daga wannan cibiyar Jara Halinka? Malam Kyari na daya daga cikin tubabbin 'yan Boko Haram din.
Alhamdulillah, tunda muka zo gashi nan dai muje muna tayya jama'a godiya har gwamnati da Allah gabaki da Allah sa da madaci kawai. Nan gaba ya kamata da ma gwamnati ya sa mana hannu ya taimake mu, in ba haka ba akwai matsala.
Matsala da menene?
Ka san wani ba su da jira, yawanci a jira mutane a zamanin suke kuma abin sani amma babu ba iya wani hanyar noman kuɗi so. Wani noma su ba, tunda ko an iya ma ba abin da za a je a yi, in ba da kuɗi ba ba noman kuɗi, shi yasa ne muna neman tallafi amma har yanzu sun cale mu shiru.
A baya dai bayan an sallami tubabbin 'yan Boko Haram din daga wannan cibiyar, ana taimaka musu da kayayyakin ayyukan hannu da suka koya a cibiyar. To amma a yanzu hukumomin jihar Difa sun bullo da wani sabon tsari na taimakawa tubabbin 'yan Boko Haram din, wanda maimakon a taimaka musu da kayayyakin aiki kadai, a yanzu ana tallafa musu ne da wasu kuɗaɗe da suka kai dika 550 na sefa ko naira 530 domin su yi amfani da su wajen gudanar da sana'ar da suka ga dama. Abba Gana wakil Malam Gana, daya daga mambobin komitin da ke kula da karbar tubabbin 'yan Boko Haram, ya yi mana ƙarin bayani kan wannan sabon tsarin kamar haka.
yanzu dai kudi ne ake basu. Amma mutum zai je ya bude shagon shi na kasuwa ne, amma menene dai a gaban nan dai mutum ba zai ce mana ba, ba a basu abin da basu tambaya ba. Kenan an basu abin da sun tambaya, kuma a jimilce kudi ne, wannan kudi dai kowane ne ina samani in kai litai ya isa jari. A mutum mai cin gaba, ku tahi ku yi kasuwancin ku. Duk wanda yana cin gaba tana yiwa wasu partner ma, tana yiwa gwamnati ma ya taya su. Amma mutum a je a bashi abu ya je ya kashe ya zamna, gobe ma wancan ba zai bashi ba, zai taimaka mashi. Don ku dan shi mu muna samani dai akan concern da mun basu, su ma a yanda ya shiga kansu. Ina samani an wasu ba su yi ba ma dai, wasu za su yi wani abun a zo a gani.
To yaya al'ummar jihar Difa ke kallon tubabbun 'yan Boko Haram din da a yanzu za su cudanya da su, ga ra'ayin wasu daga cikin su.
Sunana Malama Maryama. Gaskiya mun ji daɗi da wannan fasaha da gwamnati ya kiraye 'yan Boko Haram wato tubabbu su dawo gida, saboda mu ma uwaye muna jin daɗi sosai, saboda yaro in ya gyaru namu ne, duk in sun lalace namu ne. A matsayin mu na uwaye mata, muna kira ga gwamnati ya kira ya samu a cikin wannan tahiya ta kira 'yan Boko Haram su dawo su tuba. Muna bada goyon baya kuma muna fatan alheri ga hukumomi.
Shi rikici wannan bindigan bakin bindigan bai iya kare sashi. Kenan dole ne in ba da sulhu ba da su da kansu maido kansu gida, tunda 'yan uwanmu ne, kannunmu ne, yayunmu ne. Kenan ba yanda za ka yi hannunka ya ribe kayanka ka yada. Kenan saboda shi ni gaskiya ina murna, kuma wanda suke can kira na zan musu su maido su koma gida. Mu za mu amshe su da hannu biyu. Ban makamace su ba sai kafin su ma akwai wanda suka zo suna yanzu ta muke tare, har kuma kai tarkokin mu tare da su. Kenan saboda shi kiran zan yi ma matasa su kula ma kansu su dawo mu zauna tare mu gina kasanmu.
Su ma dai kungiyoyin kwararen hula na jihar Difa sun yaba da wannan matakin na gwamnatin Niger ya fiyewa 'yan Boko Haram din da suka mika wuya, domin Hausawa na cewa idan hannu ya rube sai mai shi. Mara Mamadu mai fashin bakin al'amuran yau da kullum ne a jihar Difa.
Daidai ne gwamnati ta nemi yaran ta diyanta, tunda alhaki yana kanta da farin ma da tabari ya lalace. Amma tunda ya riga ya lalace kuma ta dawo, ta ce tana son ɗiyanta su dawo za a yahe musu. Daidai ne kamar abun da farin ana cincirin da zuwa mutum 50, mutum 10, mutum 30 da sauran suke zuwa, har group na fari da aka fudda wurin mutum 200 da wani abu aka fudda. Kenan wana nuna cewa da farin mutane sun huto kuma abu ya yi kyau na huto, amma daga baya sai abun aka samu cikas mutum ɗaya biyu, har wani lokaci sai ka je mutum bai zo ba, sai ai wata da watanni mutum bai huto ba. To kenan da farin tsarin ya yi kyau, amma daga baya muna ganin tsarin ya ɗauki wani salon da bai kamata ba. Kenan muna kira ga gwamnati ne ta sake tsari ta yanda za a sauƙaƙa ma yaran nan su huto, yanda dai a cikin sauƙi za su huto. Shikenan a sake tsari ko a koma irin nada ko a gyara tafiyan da yake, don saboda mutane su ƙara fitowa, tunda har yanzu akwai dubunne a ciki. Amma kuma ka gani bai wuce ɗaya biyu ba suke zuwa, ya jima ko goma ba su zo ba a kai ɗaya. Kenan dan shi yasa muke kira a sa kowa da kowa a ciki, 'yan fara hula, 'yan kungiyoyin makiyaya, manoma, masu garin nan, duka a sa su a ciki, a dama da su, a sa su gaba, don saboda a samu a fuddo su. Amma bisa tafiyan kuma wani hamzari bai gudu ba gudu ba, saboda kasan 'yan fari sun dan sha wahala tunda bus cikin dalilan da ya saka yanzu zawwa ya rage. 'Yan harin da suka zo sun dan sha wahala, kamar misali sun jima a gidan kankin na Gudumariya, sun jima a can waɗansu shekara biyu uku har hudu ma akwai wanda ya sun jima. Kenan kuma akwai dalili kuma na biyu, akwai irin kayayyakin aiki da aka basu bai ishe su ba, bai sa ba suka je suka kama ayyukansu. Irin wannan wahalhalun da na 'yan hali suka sha, dan shi yasa kuma yanzu ba a samu irin masu yawa suna fitowa.
A nasa bangare, Dr. Kaka Kyari Bukar, malami a Jami'ar Difa, bayan ya yaba game da yadda hukumomin jihar Difa ke kulawa da tubabbun 'yan Boko Haram din, ya kuma ce akwai bukatar jara.
To jaran da za a ce za a kawo in an ba su kaya ICV a duba, gwamnati ya koma ya jojoya ya duba ya kalle su abubuwan da ake basu, saida suke ko aiki suke. Sauran in an basu abubuwan da kayan aikin da ake basu, saida suke, kuma su zo su zamna haka a ce ba su da aiki. Ni abinda muke so gwamnati dai su koma, inda wanga sauran sun tomo wanga mashinan nasu, in ya fadi fan ma dai a jara musu, kuma a kara musu in sun gan suna wanga.
A nata bangaren, gwamnatin Niger na ci gaba da sa kira ga mayakan na Boko Haram da ma sauran kungiyoyin ta'addayan kasar Niger na ganin sun mika wuya domin samun kulawa ta musamman. Hamadu Adamu Sule shine ministan cikin gidan Niger.
Da muka gani suna so zaman lahiya, sun fara bari wannan aiki na terrorism. Sai muka ce ya kamata mu shirya mu samu wurin da ya kamata in su yarda sun zo sai a rike su nan wajen a koya musu aiki, a koya musu wasu abubuwa na rayuwa don su gane abin nasu wannan aikin da suke ciki ba aikin kirki bane.
A yanzu gwamnatin Niger tare da wasu abakanan huldarta ciki har da kasar Amerika sun bude wata sabuwar cibiyar gyara halinka a garin Hamdullahi dake cikin jihar Tillabéri domin karbar yan ta'addar jihar da suka amince suka mika wuya.
Asu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke Difa Abubakar Isa, sai kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka. Barkamu da warhaka, barkamu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari. Shirin gidan rediyo muryar Amurka da yake zo muku a kowane mako. A yau sunana Mansur Sani daga Maradi, Jamhuriyar Niger, nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na daɗan gari, shirin da ke duba kan birane ko kuma ƙauyuka masu tasowa domin jin tarihin yanda suka ɗauko tushe da kuma abubuwan da ake yi ciki, ci gaba da kuma ƙalubalen da suke fuskanta da kuma neman hanyoyin bi don magance su ga mahukunta ko kuma shugabannin da ke yankin wajen. A wannan mako ina a garin Tarna, idan an ce Tarna wani gari ne da ke a cikin yankin Maradi, domin jin me yasa ake kiran wannan gari Tarna, daga ina ya dauko tushe, wane ne wannan yanki ya kumsa, wani irin rayuwa al'umma yankin suke ciki. Ku kasance tare da mu a cikin shirin da dan gari akan ci gari. Ba tare bata lokaci ba za mu kasance tare da mai garin. Allah ya baka nasara.
Adiga Ladima, in mai garin Tarna.
Idan an ce Tarna, shekaru nawa da kawo wannan gari naka?
To, shekarun suna da dama, mu ba mu samu labari ba ga tsoyi, amma dai sun ce Tarna ta girma Maradi.
Ko a zama na can ƙasa kenan ita maruwa sun ko?
Wala, kwarai da gaske, haka ne, haka ne.
To, yanzu in an ce mai gari na nawa ne kai a nan gari?
Mai gari na ni mai gari na ji na bakwai ne.
Za ku iya lissafa tun kwana ko zuwa yanzu?
Ina iya.
To bismillah.
In tun na farko dai wanda ya fara rikon garin wani Galadima, ana ce mai Galadima Gwami. Galadima Gwami sai Galadima na mama. Galadima na mama sai Galadima Isa. Daga Galadima Isa sai Galadima mijin Abu. Daga Galadima mijin Abu sai Galadima mai kasuwa. Daga Galadima mai kasuwa sai Galadima Abdu dan Shibkau. Daga Galadima Abdu dan Shibkau sai ni Galadima Ali dan Galadima.
Me yasa ake kada kalman Galadima a cikin waɗanda suke rukun garin Tarna?
Garin Tarna. To dama tun ainihin sarauta yi sunanta Galadiman Tarna ne. Tun ainihin sunanta Galadiman Tarna.
Daga cikin yin sarautar Maradi ne sai ta kuku wata sarauta?
Sarautar Maradi, sarautar mu da sa'an nan. Waɗanda abin da tsoro yake gawa mu lokacin da aka yi galadiman tarne sa'annan hilani ne to su hilani sa'annan sai aka ce masu mu kuke abin nan ya mu kuma ainihi asalin mulun dawa ne sai aka ce masu ku mu kuke mu za ku yi da rikon gari ko waɗannan yan bayan kuma ka san abin sa'annan bayan ku gagaban ku za ku riko da gari kuma su
garin
suka ba dalilin haka ne yawa dalilin haka ne su so kama gaban su amma sarauta garin sa'annan hilali ne ke yin ta sai ko wani abu sa'annan mu muke so ba mu taya wurin sarkin maradi sai mu taya wajen sarkin hilani shi ke zuwa sarkin maradi ko ba gaskiya ba kaji ya zama tarihi yanzu duk magana
kuke ko sai ku ne manyan su
a ba mu sha wala
insha
Allah kuma ba hana in su ko ba namu zai musu tara kuma gaskiya ba amma dai wannan abu ba mutum abin gaggai tsakanin mu da su sai dai wasa da rinji da bahilla ce
menene tarihi na tarni in an ci tarni me ake nihi da wannan gari na tarni to akwai wani kirari da ake magarin ko wani abu da ya fice da shi
tarni sa'annan ana ta ba a kai damba tarni kuma
akwai yan damba ne a da
kwareko mai agu kwareko kuma a bare daga ba sai ana cewa tarni garin yan sarki tarni garin yan sarki dan kasan sun an kawo da dama an tabbace an taba na sarki daga tarni a kashi maradi ko ba gari da haka dalilin haka ne ake cewa tarni garin yan sarki
to mutane su kai nawa a wannan gari naku
kabilu ka kabilu haka ato akwai dai Hausawa akwai bari akwai hilanin su da kansu akwai habugaje da muna daban da amma ko cikin Hausawa mu kazan ana ce akwai wannan gobarawa waɗannan ba Hausawa waɗannan tunduka mu kaman mu wajen zira'an mu ba Hausawa ake ce ba mu ba Hausawa
to kamar adadin mutanen sun kai 100 nawa ko 1000 nawa
ka yanzu misalin tarni shi na da yawa hakwadai ko yanzu misalin ko waɗanda suka shigo bana ma da bare da kajin daga dai shekara 7 nan waɗanda ke shigowa in aka ce lissafin za a yi
a kiyasta misali
to kiyastawa sai a kiyasta kamar mutum sun muka kamar 12
a garin tarni
karamin takadiri kenan sai aka kamar 12
to wani irin ayyuka ake yi
tarni na farko dai akwai manoma akwai makiyaya da sa'annan akwai masu ginin tuluna waɗanda ke ginin tuluna haka
kai
ai su ana yanzu ana yi
na wuce ke na gani
yawa kuma kaga wurin da ake aikin su ko to haka ne har yanzu haka ne waɗannan akwai su ko ba gaskiya ba akwai ƴan kasuwa
ita wannan sana'a da kuka yi magana ta ginin tuluna tana ci gaba da bacewa ko kuma har yanzu akwai ta wannan
ba a da ta bace tunda ita ko tsakacce abin damuna ana samun masu yin su sa'adana a samu ne sai an gasa su to ka san ko ba ta niyyar bacewa kenan ko ba gaskiya ba ba ta niyyar bacewa inda kamar in kamar ana ma dan samun taimako ne ana ba su hannu ina za ta bace ta abin da aka aikin gini wanda ake danyen laka kuma ai cikin namuna ai ka san ba niyyar bacewa
za a yi ta akwai mutane da ke can amfani ta dalilin wannan aiki na tuluna ko kuma tukanin laka
ba a magana ma
ana kai su wasu garuruwa
to tun daga nan ne yanzu dai da kai ka ba da ba ko yanzu an ka zo kamar asubuci ko la alamas an ka zo ka aske baki tun daga nan ne a balbaje ana kai su da kai to yanzu ma an ci gaba akwai wanda ke zuwa su loda su ga mota ana tare su ne dan ban tambaya ban naji dai inda ake tare su amma
idan muka dawo a bangaren wannan gari maza da mata da yara da manya da matasa su suka yi yawa
da mata
akwai aikin yi gare su
ba shi yau a ce akwai aiki gane saboda Allah za a wadi ko gaskiya ba aikin dai ne yayi musu kadan inda aka ce an yawa to ka san yawa da mutum sai Allah
akwai yan siyasa a wannan yanki kuma lokacin siyasa tarna na ɗaya daga cikin garin da yake kawo ƙurugu
lalle muna da yan siyasa kwarai da gaske
kuma
tana alfahari da garin don wanda duk Allah ya nihi wanda Allah ya nihi ya samu ƙuri'a yan garin
to kuma
shi ne ke zama shi ne ke kadan gusawa ko ba gaskiya
kuna maganar yan boko kuna da yan boko wanda suka yi karatu suka shi can sama
kwarai da gaske muna da su ko ba gaskiya ba kuma ba ka taimako dai wanda aka sani da shine magarinsu suna yi mamu.
A shekarun baya akwai matsalar yi ma mata auren gaugawa da auren doli da wasu fadi da ake yawan samu mafi yawanci a cikin karkara. Kun yi fama da wannan matsalolin yanzu akwai su ko kuma ya ake ciki wani irin mataki ake?
Wannan zamani ne dai Allah ya kawo. To amma yanzu kaga mutane ana waye kai yanzu mutum ba shi da shi madaya shi almi tana karama. Da ma kano da magana da kano da magana almasaci yanzu cewa ne baya da hankali ba shi hakuri an riga an ce an bashi ba shi hakuri. Eh ko ba gaskiya ba. Yanzu ba wannan abu ya wuce na ai ma yarinya almi bata isa ba ga mu da yanzu nan kaga mun yanzu saraki ne mu amma kaga ba mu izinin mu ce mun ba da ne mu ce mun ba da tagawa ne amma tilla in suka jawo suke za su sarra mu bala in ba ga kuma wurin ne ba eh an ga wurin ne kuma gaskiya ba eh saboda Allah
sun kawo abun baba zai yiwa ba sai a daka
mu yawa zai ta abun nan sai a saka barki
akwai makarantun boko da islamiya da masallatai
ba da gaske nan tarne akwai makarantu na islamiya akwai makarantu na boko dan ni lokacin na tsarota nan tarne kalas gudaci
ai
aji gudaki akwai sai ta tsarota amma yanzu ana da aji
samu dakunan
ka ana da aji ya hi 10
na'am
ana da aji sai hi 10 yanzu ko ba gaskiya
primary hasaka
da eh kware ko sai hi 10 yanzu aji nake gare mu kuma akwai mai dalta nan babba ko ba nan an kare mata lakwalbi ko ba gaskiya
ba masu tallafi irin su project suna shigowa nan garin
suna bada gudunmuwa Allah ya saka da alheri
suna zuwa hannun al'umma ko ku mai gari ake ba
a bai gari abokin shawara ne bai gari a tai dai a wurin buɗe wade
ina wakilta
a tai da
kallo
eh wurin buɗe wade a tai
da shi
yawa da
a can lokacin baya lokacin shugabancin ko tanjani ko wani ne an yi kokarin biyan masu garuruwa wani dan albashi shin yanzu ya rayuwar masu gari take suna wakiltar al'umma kuma harkar jama'a sai a hankali da wasu abubuwa ya kuke yi da mutane
wannan muna yi dai ne ana dai ne dan gado amma babu abin da za a yi ta a ce ga mai gari eh ga abin da abu mai
babu albashi
babu albashi lokacin tanja duk lokacin da jawani wancan lokacin ma ina tunda ni ka tun lokacin jawani hamana nake yi ko ba gaskiya ba amma lokacin tanja ne har an sa shekarar da za a fara ba mu kuɗi sai kuma akai mai jiyin mulki eh sai akai mai jiyin mulki ne eh sai akai mai jiyin magana sai tabbace
to ina magana sha'anin kiwon lahiya wutar lantarki da ruwa an
wannan alhamdulillah mun gode mu Allah mun gode
da wuta
mun gode mu gwamnati eh mun gode mu gwamnati
akwai famfuna
sai dai kari da cike garin girma garin na ƙara yin muna ba da yanzu dai muna roƙo wajen gwamnati ruwa su ishe mu wuta ta ishe mu
a bangaren sha'anin kiwon lafiya akwai likita
muna da likita amma ga matake da birja
mutane inda cikin maradi kuke harakoki abinda ya shaye la
bala
kuna da bukata a ce an ka likita cikin garo
cikin tarne inda saboda Allah ne
inda aka masa wurin
bala inda kamar gari wanda ya girma kamar wannan ya kamata a ce akwai likita ta cikin garin ce kawai ba sai sun daga wani wuri ba ko da suke durin dai bai da nisa amma bai kamata a ce kamar tarne ba a ce babu likita ta kawowa ta cikin tarne wanda dan tarne ya tashi ya abin nan ne
kuna da wani koki akan abubuwa da ke wakana a wannan gari wanda hukumomi
mu koken da ke gari mu ba kamar dai ba abin da muke yin shi kamar kwalbati an ba kwalbati wata rana ana ruwa irin waɗannan garin sai ya motsu yanzu abin da muke roƙo kenan gwamnati ba gaskiya ba kwalbati a samu kuma hanyoyi a gyara mu yanzu haka ne akwai cikin garin yanzu annabi da kai wajen cikin garin wannan kace ya ake azana haka to ko ba gaskiya ba eh mun gode
haka ne jama'a masu sauraron gidan rediyo Maryam Amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka diban mu wannan shiri na da dan gari ya kawo jikinsa mun tattauna ne a nan garin Tarni ta garin Maradi tare da mai garin da fatan shirin ya ƙayatar da ku amma din sauran hukumomi na wannan tasha ta gidan rediyo Maryam Amurka mun sarsa inda na jagoran shirin daga Maradi Jamhuriyar Nijar nake ta ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.